Jacques Aristide, dans la capitale américaine, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.
Fashion House na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar. Yanzu haka agogon mu na cewa karfe 11 na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da wannan shirin na yau Lahadi 21 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar da gangami yake neman zakinsa a Tulsa dake jihar Oklahoma, wanda shine na farko tun tsomawar barkewar annobar coronavirus. An kashe mutane uku, wasu uku kuma suka sami munanan raunuka a wani farmakin wuka a Burnin Reading na kasar Birtaniya. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 na daɗa ƙaruwa a faɗin duniya, inda a yanzu ake da mutane fiye da miliyan 8,700 da suka kamu da cutar.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan labaran duniya, idan muka tsunduma cikin shirin, za mu ji wani rahoto da ke nuna irin mawuyacin hali da iyaye kan jefa 'ya'yansu a wannan lokaci na ƙaruwar ayyukan miyagun ɗabi'u, ko dai na cin zarafin mata da ƙananan yara ga annoba da talauci. A ɓangare ɗaya kuwa, labaran ƙanzon kurege na samun wajen zama a cikin al'umma. Kana za mu ji makomar jam'iyyar APC a zaben gama gari mai zuwa. Bayan duk waɗannan, Madina Tahiru mai shanu za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na matafa a duniyar gizo. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a Tulsa dake jihar Oklahoma da yammacin jiya Asabar, wanda shine na farko tun tsomawar barkewar annobar coronavirus. An shirya gangamin ya kasance wani bagiren nuna karfin siyasa da ƙara ƙarfafa manufofinsa yayin da aka tunkari zaben watan Nuwamba, to amma kuma fargabar coronavirus ta kawo cikas da kuma halartar taron mutane ƙasa da yadda aka sa rai da yake kaddamar da gangamin nasa mai taken mafi yawan jama'a da ba sa magana sun fi ƙarfi fiye da da. Trump ya bayyana magoya bayansa a matsayin gwarzaye, kana ya ambato wasu batutuwa da suka hada da naɗin shugabannin ɓangaren shari'a da ƙarancin haraji da haɓakar kasuwar hannayen jari da katangar kudancin kan iyakar Mexico da kuma inganta kasafin kuɗin soji. Jawabin nasa da tsawon sa'a 1:40 yana cike da caccakar abokin takararsa na jam'iyyar Democrats Joe Biden da kuma labaran da ake yadawa na bogi. A yayin da aka sami waɗanda suka kamu da cutar coronavirus fiye da miliyan 2,200 da kuma waɗanda suka mutu 119 a faɗin Amurka, Trump ya yi kariya akan yadda gwamnatinsa ta tunkari annobar, inda ya ɗora alhakin akan yawan gwajin cutar ta COVID-19 da aka yi. Duk da yake jawabin ya fi karkata akan lamuran cikin gida, to amma Trump ya daki kirjin samun nasarar kashe shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na Iran Major General Qasem Soleimani. Ya kuma ambaci China akalla sau 11, mafi akasari yana dora mata alhakin annobar coronavirus da yakin kasuwanci. Kana ya bayyana dan takarar shugaban kasa na Democrat Joe Biden a matsayin karen farautar China. An kashe mutane uku, wasu uku kuma suka sami munanan raunuka a wani farmakin wuka a birnin Reading na kasar Birtaniya a jiya Asabar. 'Yan sanda sun ce an ɗauki harin a matsayin yana da alaka da ta'addanci, don haka rundunar 'yan sandan yaƙi da ta'addanci ne za su yi bincike a kansa. 'Yan sandan Thames Valley sun ce an kama wani mutum ɗan shekaru 25 da haihuwa a wajen da lamarin ya auku. Suka ƙara da cewa ba wani mutum da suke nema kuma. Matt Roda dan majalisar dokoki daga gabashin Reading ya ce farmakin ya tada hankali kuma ya faru ne a wani wurin hutawa mai cike da hada-hadar jama'a a birnin mai tarihi. Lamarin ya zo ne kuma ɗan sa'o'i bayan zanga-zangar goyon bayan rayuwar bakar fata na da muhimmanci a wurin shakatawar a cewar wata majiyar 'yan sanda, to amma kuma sun ce ba wata alama da ke nuna harin na da alaka da zanga-zangar. A nan Amurka kuma mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da wasu 11 suka jikkata a wani harbe-harbe a Minneapolis a cewar 'yan sanda a yau Lahadi. Hotuna da kuma bidiyon da aka fitar bayan harbin da aka saka a shafin Facebook sun nuna waɗanda lamarin ya rutsa da su kwanci a ƙasa, mutane na duba su, an kuma ga gine-gine da alamun harbi a tagoginsu. Ba a san musabbabin harbe-harben ba, kuma ba a kama kowa da hannu a lamarin ba. Tun da farko dai 'yan sanda sun wallafa a shafin Twitter cewa an kai mutane 10 a asibiti sakamakon raunin harbin bindiga. Dukkansu suna raye amma kuma da raunuka iri daban-daban. An kuma gargaɗi jama'a da su ƙauracewa yankunan wajen garin Minneapolis. Birnin na Minneapolis ya yi tambari a kafafen yaɗa labarai a 'yan kwanakin nan, domin a nan ne ba amurke baƙar fata George Floyd ya mutu bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danne masa wuya da gwiwar ƙafarsa. Zanga-zanga ta ɓarke a Minneapolis akan kisan na Floyd, wanda kuma ya yi sanadiyar yaduwar zanga-zangar zuwa ƙin jinin wariyar launin fata.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Masana da dama na da yakinin cewar mafi akasarin mawuyacin hali da cin zarafin ƙananan yara a wannan marar da ake ciki sun samo asali ne da irin halin koɗin kula da iyaye kan nuna a kan 'ya'yansu na rashin basu tarbiyya yadda ya kamata, musamman wajen ilmantar da su. Hasali ma suna gani cewar takaita haihuwa ka iya zama maslaha ga irin waɗannan matsalolin. Ko da wani irin hujjoji suka dogara, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Ibrahim Hamza na dauke da karin bayani.
Galibin yara 'yan Afirka na fuskantar tarin matsaloli na zamantakewa, musamman a yanayin da ƙasa kamar Najeriya da ke fama da talauci, durƙushewar tattalin arziki, rikicin 'yan bindiga daɗi, mayakan Boko Haram, rikicin siyasa wanda hakan ka iya tauyewa yaran haƙƙokinsu. Kuma yadda Hajiya Sadiya Tahir, shugaban wata ƙungiya da ke sa ido akan ƙananan yara da mata a jihar Plateau mai suna Muma Matani, ta ce sai iyaye sun kula sun kuma rage aihuwa, don hakan ka iya janyo rashin ba wa yara haƙƙinsu yadda ya kamata.
Mu iyaye mata akwai aiki da zaki je ke da kanki, ana wankau daga gida, dan suyan kosai, dan siyar da wani abu daga gida, ba lallai sai kin daura ƴaƴanki talla ba. Kuma mata, ina jawo hankalinku, ina gargaɗan kar ku sake ku yi ta haihuwa. Yawan aihuwan ma, wanda in kina da biyu zaki iya ciyar da su ko guda ɗayan, amma idan kika sake kina ta aihuwan kin ga wani nauyi zai ƙare miki, ki rasa yanda zaki. Maza su suke mutuwa su bar mata, kin gani nauyi ya hau kanki. Makaranta a ci ne, a gidan haya ne, a rashin lafiya ne, kula mu mata.
Tauye haƙƙin yara bai tsaya ga cin zarafin su a lokuta irin na yaƙi ba. A wasu yankunan nahiyar Afirka ana yawan samun ayyukan da ke nuna yanda ake cin zarafin yara rayuwarsu ta yau da kullum, wanda suka hada da fatautin yaran, ba su aiki da yafi ƙarfin su, yi musu auren wuri da yin lalata da su, da kuma rashin ba su ingantaccen ilimi. Malama Latifa Usan, shugabar mata a unguwar EFAP da ke Life Camp a Abuja, ta ce rashin wadatar zuci da ilimi suke kan gaba a aukuwar ire-iren waɗannan masifu a cikin al'umma.
Akan maganar tarbiyyar nan, ya kamata a canza tsari. A da duk kowane yaro in ka ganshi ba sai lalle sai daga cikin gidan da ya fito bane shine za a tarbiyyance shi ba, amma yanzu kan abu ya canza. Ana nan ne dai kawai ana zo ne, inda da ne za a sai shiga an zauna a unguwa ɗaya, an ga yaro ɗaya baya makaranta, it's a thing da zaka ga an yi rallying round, ba lalle sai iyayen shi ne za su biya mishi kuɗin makaranta. Za ku iya haɗawa 'yan anguwa ga su a gabanin anguwa ga ciyaman ne, ne duka a haɗa haka.
A cikin shekarar 2003 Najeriya ta amince da dokar kare haƙƙin ƙananan yara, wanda zai duba da kuma mutunta sharuɗan dokoki da aka shimfiɗa da zai kare su. Sai dai zuwa yanzu jihohi 21 ne kaɗai cikin 36 hadda babban birnin tarayyar ƙasar suka ƙaddamar da wannan doka. Da Hajiya Safiya Adamu da ke gudanar da wani ma'aikatar sadarwa na aiwatar da tsare-tsare, kana ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya da ke rajin ganin yara sun samu ilimi da kuma dogaro da kawunan su. Tace sai an ci gaba da wayar da kan al'umma kafin a samu saukin masalolin da ke addabar mu.
Muna so mu shiga communities din nan mu nuna ma iyaye fa cewa ƴaƴan nan ku daina barin su kuna musu sakin awakai, ku sa ƴaƴan ku a gaban ku saboda Allah zai tambaye ku tarbiyyar yaro, kuma tarbiyya shine zai sa yaro ya zama nagari. Ba za ka ce yaro ya zama nagari ba bai ma san me yake yi ba. Yarinya ta tafi talla ko yaro ya tafi talla shi bai karatun ba, bai na boko ba, bai na addini ba. In ma na boko ne ma bai ba yana da na addini, ya san ya kamata iyayen ma sun yi kenan. Amma yawanci zai ga duk ba wan aka ce karatun dan kama duk babu dadi. Hakkin mu ne kokari muke mu ga cewa iyayen karara ko na birnin ma da kamar za a ce suburbs ba can cikin birni ba sun san illan abin da ke faruwa.
Wani rahoton bincike na duniya kan rayuwar yara ya bayyana cewa ana cin zarafin daya daga cikin yara hudu wajen sanya tsaiko a lokutan da ya kamata su yi amfani da shi don samun ilimi, girma da kuma walwala a tsakanin ƴan uwansu yara. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Allah ya kara tsarewa ya kuma sa wannan gargadi ya kai ga inda ya dace. Yanzu bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 na da karuwa a fadin duniya. A yanzu akwai mutane fiye da miliyan 8,700 da suka kamu da cutar a duniya. Amurka ce ke da mafi yawan kamuwa da cutar, inda take da fiye da miliyan 2,200. Brazil da Rasha ne ke bin Amurka, inda suke da fiye da miliyan 1 a Brazil da kuma 576,000 a Rasha. Haka kuma Amurka ce ke kan gaba a yawan waɗanda cutar ta COVID-19 ta kashe a duniya, da suka kai kusan 120,000 a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Wasu 'yan tawagar gangamin yakin neman zaben Trump 6 sun kamu da cutar ta coronavirus. An ba da sanarwar haka a jiya Asabar 'yan sa'o'i kafin gudanar da gangamin yakin neman zaben sa a Tulsa a jihar Oklahoma, wanda shine na farko a kasar Tulsa da aka rufe komai sakamakon annobar coronavirus. Korea ta Kudu ta bayyana samun sababbin kamuwa da cutar 48 a yau Lahadi, rabin su duk sun fito ne daga Seoul, babban birnin kasar. China kuma ta bayyana sababbin kamuwa 25, ita ma kamar Korea ta Kudu, mafi akasari duk an same su ne a Beijing, babban birnin kasar. Dukkan kasashen biyu sun kaddamar da wasu tsauraran matakai na shawo kan yaduwar annobar, to amma kuma sai dada ƙara bayyana take yi da zaran an sassauta daukar matakan. Ana gudanar da zaben majalisar dokoki da kananan hukumomi a kasar Serbia a yau Lahadi, wanda ake sa ran zai karfafawa jam'iyya mai mulki ta Serbian Progressive Party ta shugaba Aleksandar Vučić. Wani sashi na 'yan adawa sun kauracewa zaben, wanda tun farko an shirya gudanar da shi a watan Afrilu, an dage shi ne sakamakon annobar COVID-19. To amma yanzu an dage dukkan dokokin hana zirga-zirga domin baiwa jama'a damar fuskantar zaben. Kimanin 'yan kasar miliyan 6,600 ne suka isa jefa ƙuri'a a zaben na kujerun 'yan majalisar dokoki 250 na kasar da kuma na ƙananan hukumomi. Jam'iyyar Vučić na kan hanyar yin gagarumin rinjaye a yayin da take fuskantar rabuwar kan 'yan adawa. Jam'iyyun adawa da dama ne suka kauracewa zaben, inda suke zargin rashin adalci, suna kuma zargin Vučić da mamaye kafafen yaɗa labaran kasar da yakin neman zaben sa. Vučić kuma ya musanta zarge-zargen. To sai dai duk da haka wasu kananan jam'iyyu sun amince suka shiga zaben, suna cewa kauracewa zai baiwa jam'iyyar Vučić nasara cikin sauki.
To a gaida na sanyin na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sauraro za kuma ku iya bibiyar mu a shafukan mu na yanar gizo, wato Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma bar mu daura akan sauran rahotannin mu. Ana iya cewa guguwar siyasa ta kunno kai ba wai a kasashen Afirka kawai ba, har ma da sauran kasashe da suke da ci gaban siyasa a fadin duniya, kamar nan Amurka. Abu da ke da matukar tasiri wajen sauya akalar yadda jama'a za su rungumi duniya ita ce kafar yanar gizo, wadda akan yi amfani da ita wajen yada labaran ƙarya ko na gaskiya. Irin hakan ya fara ruruwa a siyasar jamhuriyar Niger. Gasale Mummuni Barma dauke da karin bayani.
Tun a farkon watan nan na Yuni ne masu amfani da kafafen sada zumunta suka fara yada labarin da ke cewa an fara tuntubar juna tsakanin mahukuntan Niger da wasu gaggan shugabannin yan adawa da nufin samun haɗin kansu su shiga gwamnatin da ake shirin kafawa. Lura da yadda labarin ke karaba zuwa a wajen al'umma yasa yan hamayya kiran taron gaugawa domin bayyana matsayinsu a kai. Tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba shine shugaban kawancan Front Patriotic.
Wannan zance mu bamu taba jin shi ba, ba a kawo mana shawara shi ba, kuma baya cikin abubuwan da muke bukata ko suka sha mana kai. Abinda suka sha mana kai shine kokowa don kare hakkin yan kasar Niger, kare demokrasiya, kare halaccin yan kasar Niger game da wannan gwamnati, ba wannan jita-jita ba ta wani kawo gwamnati tare da mu.
Zata yi akwai wasu daga cikin abokanku da ake irin wannan tantaunawa da su a bayan fage ba tare da saninku ba.
Hirar da muka yi da mu da ke jagorancin mayyan kungiyoyin adawa guda hudu da ka sani Niger, mu mun karyata wannan zance kuma mun sa hannunmu mun ce wannan zance ba gaskiya bane. In akwai wani da ake magana da shi bayan fage to ban san shi ba, kuma ban ji labarin shi ba, kuma ba a cikin tahiyar mu a sanin da muka yi a gaskiya. Ko ka shiga cikin gwamnati ba sauraron ka ake ba, ana ado ne da zaman ka ko ana ado ne da sunan jam'iyyar ka, ba wani unhwani da ake da shawara da zaka bada.
Jam'iyyar na kauncen FRDDR da FP da FUA da FDR sun gargadi magoya bayan su sai taka tsantsan dan tantance gaskiya da ƙarya a wannan lokaci da wasu ke fakewa da kafafen sada zumunta domin haddasa rudani a tsakanin jama'a.
Wannan rudani da ake kawowa an yi shi ne da gangan dan a sa wani zato cikin zuciyar mutane, a kare musu attaka ko kuma a sa su wani lissahi da bai da kyau. Abin da yayi daidai ga yau halin da kasar Niger take shine mu kokowa mu kawo canji. Ni ban ga wata hujja da za a bada ba a ce an kiri wani ya ja shiga cikin gwamnati sauran wata shida a je zabe. Abinda yake gaskiya yau muna cikin adawa da wannan gwamnati.
Ya zuwa yanzu hukumomin jamhuriyar Niger basu bada sanarwar shirin yi wa gwamnati garan bawul ba, ballantana shirin kafa wata sabuwar majalisar ministoci da ake yayata labaranta a kafafen sada zumunta, abinda a fili ake gane cewa yana cin karo da sabuwar dokar da gwamnatin kasar ta kafa a farkon watan nan Yuni da zaman tsaftace irin waɗannan kafafen sadarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To da fatar Allah ya sa jama'a za su yi riko da kafafen yaɗa labarai na gaskiya. Duk a cikin batun siyasa, ko me ke iya zama makomar jam'iyyar APC a zaben gama gari na shekara ta 2023? Wannan shine abu da ya fi jan hankalin 'ya'yan jam'iyyar a yanzu. Shugabancin jam'iyyar dai na fuskantar tarjiya daga wasu mambobinta. Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto bayan wani taron 'yan kishin jam'iyyar da aka yi a jiya.
Biyo bayan takaddamar shugabanci da ta kai ga samun bangarori biyu na amsa jagorancin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, kungiyar 'yan Integrity da ke cikin 'yan majalisar kolin jam'iyyar sun nuna fargabar cigaba da rikicin ka iya barazana ga zarcewar jam'iyyar a 2023.
We so much believe that we didn't have any other party than APC. And what we want is APC to remain, APC to remain beyond 2023.
A taro a ƙarshen mako a Abuja, 'yan kungiyar da suka fito daga jihohi daban-daban sun buƙaci kiran taron majalisar koli don warware takaddamar. Shugaban kungiyar ta Integrity Abubakar Said Sa'ad Fakai ya ce akwai buƙatar su sanya bakin manyan jagororin jam'iyyar don janye shari'u daga kotu.
Shugaban ƙasa ne zai iya tsawatawa kowane ne saboda shi ne shugaba na gaggab na jam'iyyar da kuma majalisar koli. A yi zama na gaggawa a diba matsalolin nan a gyara saboda ba abin da 'yan Najeriya suke buƙata.
Shugaba Buhari an sha yi masa kirari da cewa baya sa baki a irin waɗannan lamura, ba ma majin iya ba har gidansa ma baya cewa komai sai dai a yi ta faɗa kawai.
So abinda kenan shi shugaban ƙasa Buhari mutum ne wanda he believe on rule of law, ba mutum bane ne sai ya dinga yima mutane katsalanda. Amma yanzu ta kai gaban da dole matsayin shi na uba ga jam'iyya, matsayin shi na wanda 'yan Najeriya suka tsaya suka dage saboda shi suka bada mulki nan da jam'iyyar APC nan. Ba za mu so in ba Buhari jam'iyyar ta tafi ba, muna so in ba Buhari mu matasa da ke tasowa a zama cewa APC nan.
Shi ma ɗan kungiyar daga Bauchi a wakar Sadiq Ajah ya ce ba su da jam'iyyar da ta wuce APC da haka za su yi do'a mai yiwuwa wajen ceto ta daga durƙushewa. Shin me zai ce ne ga tunanin wasu ne suka sanya su wannan taron don kare muradun wani bangare da ke cikin rikicin.
Wannan babu ba, ka gani na turo da gabanci tuki na yi na daɗe rabona da Abuja, kuma yana ɗan wani kaga kura da ruwa da kuma wasu abubuwa. Dalili ya kawo ni saboda in zo, saboda ni na biya kuɗin wata ta, ka gani ni na biya kuɗin wata ta na yi wahala na zo, kasancewa ma na daɗe bana Abuja, kuma ga wannan kuma kalubale da ya same mu. Sauran abokin tafiya na ma wanda muka zo tare da shi daga Gombe shi ma shi biya kuɗin mota zai zo, shi hotel da ya saba kusan dugon ma yanci da su, kuma banda ni yana da wasu ɗan uzuri zan yi zuwa Talata Laraba, so babu batun cewa an biya mu.
Mukaddashin shugaban APC Hilad Eta ya ce mazabar Oshimole ta karamar hukumar Isako a jihar Edo ta janye dakatarwar da aka yi wa Oshimole, amma bincike ya nuna wani bangare ne na masu mara Oshimole baya a jihar karkashin David Imuse ya dauki wannan matakin. Shugabanni da hukumar zabe da kotu ta sani karkashin Anselm Ojezuwa na kan bakasu ta dakatar da Oshimole. Abun lura, tsohon dan takarar PDP a jihar Edo Fasto Eze Iyamu ke da tagomashin samun tikitin jam'iyyar, inda gwamna Gordon Obaseki da ya sauya shiga daga APC yanzu ke da tagomashin samun tikitin PDP, wato an yi canjin ras kenan a sauyin shiga. Nasara da Malika Amara Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu, kuma kuna sauraron shirin Matasa a Duniyar Gizo, shirin da ke mayar da hankali kan alakar shafukan sada zumunta da matasa. A cikin makon da ya gabata, mun tattauna ne kan yadda cutar coronavirus ta sanya mutane a duk faɗin duniya amfani da wasu manhajoji wajen gudanar da yawancin ayyukansu da kuma taruka kamar yadda suka saba yi da mutane da dama a lokaci guda. Mun kuma lissafo sunayen manhajojin waɗanda ake samu a intanet da kuma yadda za a iya amfani da su. To kamar yadda muka sani, duk abin da yake da alfani to yana da illolinsa. A yau batun da za mu taɓo kenan, za mu ji irin matsalolin da mutane za su iya fuskanta ta hanyar amfani da waɗannan manhajojin. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani na Sardiniya domin jin ƙarin bayani.
A bisa ga matsalolin da suka ci gaba da ta faruwa a lokacin nan da muke ciki na COVID-19 ko kuma coronavirus, ya zama ga mai duniya baki ɗaya, za mu ci gaba da tattaunawa ne game da wato video conferencing, wato kamar wayar da za ka yi da mutum kana ganin shi yana ganin ka. Yau ya kamata mu yi tsokaci kan irin abubuwa wanda suke da alaka da matsaloli da ake samu wajen wannan video conferencing, sannan da kuma laifuka da ake yi waɗanda suka shafi wannan video conference. To matsalolin sun kashi biyu. Kashi na ɗaya shi ne za mu ɗan yi tsokaci game da laifuka waɗanda suke da kamar a ce abubuwa da ake yi na haram, wanda ba daidai ne a yi ba, waɗanda ko su waɗanda ke video conferencing ɗin suke yi, ko kuma ainihin wanda aka kira, ko kuma wanda shi ya kira. Kashi na biyu shi ne abubuwa waɗanda suke da alaƙa da laifi, wanda ko da gangan ko da ba da gangan ba, wanda ya kamata a ce mutane sun ɗauki matakai kansu. So za mu fara kai tsaye kaman waɗanda laifuffuka da sun saɓa ma dokoki, kaman cyber crimes, kaman haramtattun abubuwa da ake yi a video conferencing ɗin. Ɗaya daga ciki, cyber bullying yana ciki, kaman yarfi, cin zarafi, zagi. Yanzu abun ya kai ga in kana video conferencing yana da sauki a yi committing wannan cyber crime na bully. Misali yanzu kana video conference da wani, sai kai kamar irin abin da sakwatanci a Sokoto muke kira dawo-dawo, wani zagi ne da mutum zai ware hannayensa biyar ka nuna ma mutum, ko kuma hannu goma wanda a Sokoto in kai haka nan kamar zagi ne. So wannan yarfi yana da alaka da cyber bully. Ko kuma kai yarfi na mutum da Allah ta fice, ko kuma kalla ta wani irin mai jiki ko baki ko wani dogo ko wani mara abin nan mai muni da sauransu haka. So wannan abubuwan sun yawa, ba a yin su a video conferencing. In kai yi su, mutum yana da shi da kai ya kai ka kotu akwai hukunci na shekaru da za a yi da kuma tara da za a yi maka da irin su abubuwa da baka dauka ko ba kamar a ce kana kai mu mutum gwalo ko kuma tsaki wanda bai da wata alaka ga irin koldayya in abu ne kuke tsakaninka da mutum da mutum amma in ya dauke shi ya je kotu ya nuna cewa kai mishi laifi kuma kai shi ne don kai bullying din shi to mutum yana iya zuwa gidan yari kuma a ci shi tara kan wannan sannan kuma akwai abubuwa da suke da alaka da ba kai tsakaninka da wanda kake video conference suke ba misali ba da dadewa ba kaman watanni 2 zuwa 3 da suka wuce shi wannan manhajar ta Zoom ta samu ne abu da ke kira Zoom bombing attack so zaka ga kai kana conference meeting da kai da wani sai wani mutum na uku ko shi shigo ciki ga na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas saboda rashin tsaro da wannan application yake da to ko da yake dai wannan company ya dauki matakai amma wannan abubuwa ne da suke da cyber crime in ka san kana da access na meeting ba tare da an gayyace ka ba ka fado cikin meeting to dai shi ke fada kaman kai kuce cikin gidan mutum ba a kuce cikin video conference ida ka san baka kuce cikin gidan mutum ko dakin shi saboda video conferencing kaman wani meeting room ne wanda baka da hurumi ka shiga ciki so mutane ayi hankali in mutum kace wanda wani zai tura link din da zaka iya video conferencing da third party na mutum na uku kaga kana da copy shi kuma wancan mutum da aka ce ka baka bashi sai kai amfani da wannan link da kake da sai ka shiga video conferencing din da ba gayyace ka ba to in an ka tattara an ka kama shedu na kai haka nan kana iya shiga matsala da ka san ka shiga cikin gidan mutum haka so yana da hadari kware kada a yi shi
to madalla a gaida Nasir Daniya masani kan harkokin sadarwar zamani da fatan zamu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan manhajojin domin kaucewa fadawa mata matsala to masu sauraro a nan zan da sa'aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu sunana Madina Dahiru Mutani a cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan birnin Washington DC
sauraro da haka muka kawo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
Yusuf a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a Tulsa dake jihar Oklahoma da yammacin jiya Asabar wanda shine na farko tun somawar barkewar annobar coronavirus an shirya gangamin da ya kasance wani bagire na nuna karfin siyasa da ƙara karfafa manufofinsa yayin da aka tunkari zaben watan Nuwamba amma kuma fargabar coronavirus ta kawo cikas ta kuma kawo karancin halartar taron an kashe mutane uku wasu uku kuma suka sami munanan rauni a wani farmakin wuka a birnin Reading na kasar Burtaniya yan sanda sun ce an dauki harin a matsayin yana da alaka da ta'addanci akan haka rundunar yan sandan yaki da ta'addanci ne za su yi bincike akan sa anan Amurka kuma mutum daya ya rasa ransa yayin da wasu 11 suka jikkata a wani harbe-harbe a Minneapolis a cewar yan sanda a yau Lahadi ba a sami gano musabbabin harbe-harben ba kuma ba a kama kowa da hannu a lamarin ba adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 na dada karuwa a fadin duniya inda a yanzu ake da mutane fiye da miliyan 8,700 da suka kamu da cutar Amurka ce ke kan gaba inda take da mafi yawan kamuwa da cutar a duniya yayin da take da fiye da miliyan 2,200 ana gudanar da zaben majalisar dokoki da kananan hukumomi a kasar Serbia a yau Lahadi wanda ake sa ran zai karfafawa jam'iyya mai mulki ta Serbian Progressive Party ta shugaba Aleksandar Vučić to sai dai wani sashi na yan adawa sun kaurace wa zaben
kira daga Adam Hassan je makaranta
sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya hada mana sautin shirin Leonard Sahihu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi da fatar ku karasa wuni lafiya. Peace, salam.